أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد يبود بوديا بأن لأملوك جنسركي وديك الدريساك هلر المو دونشي قبل قراتمو نلتاك أهدري متن الأخضري نا الإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. A wannan rana ta Alhamis wadda take 13 ga watan Rajab alif da 437 alisabin hijira, ya zo daidai da 21 ga watan Afrilu shekara ta 2016 miladiya. Idan ba manta ba, muna karatu har yanzu alittafin ahlari a sashe na farko, shine sashen da yake bayani akan ladubba kuma tarbiyya a addinin musulunci. Sannan muna karatu akan abubuwan da aka haranta wa mukallafi, wato baligi mai hankali. Mun fara tun daga abin da ya shafi ƙarya, giba, annabimanci, girman kai, jiji da kai, riya, sum'a, hassada da ki da kuma ganin fifiko a kan wani. Wanda mun tsaya a karatunmu na wancan satin a daidai yadda malam ya ce, wa ru'yatul fadli ala al-ghairi, haramun ne baligi mai hankali ya dinga ganin cewa ya fi wani musulmi dan uwansa a dalilin wata ni'ima cikin nemomi, musamman na lahira, ko ibada, ko ilimi, ko jihadi, ko kokarin sadaka, infaki, zumunci, ziyara, taimako, tausayawa marayu, sauran ayyuka na alheri, mutum ya dinga ganin cewa ya fi wani. Wannan yana sa mutum ya fuskanci kaskanci a wajen Ubangijinsa, sai Allah ta'ala sai ya kunyata shi, ya kaskantar da shi saboda ya yi alfahari da aikinsa, alhalin babu wani wanda zai yi wa Allah alfahari da aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk cikinku ba mai shiga aljanna da aikinsa. Aiki dai yana zama sanadi, amma baya zama madadi a wajen Allah. Yana zama sanadi, amma baya zama madadi. Zai maka sanadin samun aljanna, amma ba shi ne madadin aljanna ba. Aljanna ta fi aikinka. Ya ce, ba mai shiga aljanna da aikinsa. Suka ce, har kai ya ma'aikin Allah? Ya ce, ai ni ma, sai dai Allah ya lulluɓe ni da rahamarsa. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Don haka, ashe babu wani wanda zai dinga tunkaro da aikinsa. Sannan muminai tsakaninsu, abinda Allah ta'ala ya karantar da mu shine duk jarumtar musulmi, duk irin yadda yake da hazaka da kwarjini, yadda ake tsoransa, ake fargabarsa, to a wajen dan uwansa musulmi kuma mai saukin kai. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa da ya zama mai sassauka fuka-fukansa ga muminai. Saboda me? Saboda muminai suna da alfarma da ba za a zare musu ido, a yi musu muzurai, a yi musu tsawa, ba su tsoro, a yi musu kama karya saboda alfarmarsu. Ubangiji ta'ala ya ce, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad dai manzon Allah ne, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Wanda suke tare da shi suka yi imani, ashiddau 'alal kuffari, masu tsanani ne akan kafirai, ruhamau bainahum, sannan masu tausayi ne a tsakaninsu. Wato duk yadda Umar yake da zafi, zafin nama, zafin zuciya, kwarjini, jarumta, to kuma a wajen mu'minai mai saukin kai to haka ne izza da guwayar musulmi yana yin ta ne akan wanda ba musulmi ba amma duk yadda musulmi yake da jin izza da guwaya to yana sassauta fifikensa na rahama da jin kai wa dan uwansa musulmi malai yace walhamzu wallamzu alhamzu haramun ne allamzu haramun ne malamai mu na zaure suka ce alhamzu zinde allamzu ya fice malamai suka ce alhamzu shine zancen mutum a lokacin da baya allamzu zancensa a lokacin da yake nan idan ka koma fasara wasu malamai suka ce alhamzu nuna mutum da baki ko da harshe ko da ido ko da jira allamzu nuna mutum da hannu shi yasa malaman mu na zore suka ce wancan zinde alhamzu shine wato kai gulmar kai gibar dan uwanka musulmi da wata gaba taka ba tare da ya sani ba wani abokin maganar ka zaka nuna wani da harshe ko nuna masa shi da baki ko nuna masa shi da ido sai ku kifta ido shikenan kun yi magana maganar wani wannan shine alhamzu allamzu kuma ka sa hannu ka taba dan uwanka ka nuna masa wani kamar wani zance da hannu ko ka taba shi ko ka kwatanta masa ko ka masa kana dai jibar wani to haka malamai suka ce ko mu fassara alhamzu da zancen wani a lokacin da baya nan zancen da in yaji ba da jidadinsa ba allamzu zancensa a lokacin da yake nan ba tare da yaji dadin zancen ba wanda wancan na farko shine giba wannan na biyu shine zagi da muke bayani a baya ko mu ce alhamzu ya zinde kamar da muka bayani allamzu ya fice wasu malaman masu tajiya suka ce alhamzu shine ya fice allamzu shine zinde idan muka tattara ma'anonin za mu ga duka dai suna komawa giba ne duka suna komawa giba ne to wannan hatsari ne babba haramun ne a musulunci ka cuta da tanguwa ka musulmi da harshen ka ko da idon ka ko da bakin ka ko da hannun ka don ka aibata shi kai gulmarsa kai mintarsa Ubangiji ta'ala ya ce wa ilul li kulli humazatin lumaza ya ce bane wa ilul narko ne na wuta su suka ce wail wani kogin azaba ne na ruwan dalma a cikin wuta ana ce masa wail wail kuma me wail wuta ne ko ita kanta ko wani nau'i na azaba a cikinta wailu dai wuta ne duk abin da aka ambata masa wailu to an kira masa wuta ne Ubangiji ta'ala ya ce to bane na irin wannan wuta li kulli humazatin ga duk wani mai zinde allumaza me ya fice Allah ya ce wala abatu wasukhriya malai yace wala abas haramun ne ga baligi mai hankali al'abatu wato wasan banza wasan da bahaushe ke cewa wasan banza duk wani aiki da za a yi wadda babu amfani a cikinsa, batun kuɗi cuta a cikinsa, ba zai jawo mutum amfani ba, ko a duniyance ko a lahirance. Ba zai tunkuɗe wa mutum cuta ba, ko ta duniya ko ta lahira, ko kuma ma zai cutar da mutum ko da da amfanin a cikinsa, amma cutar wadda ke cikinsa ta fi amfanin da ke cikinsa. Wannan ana ce masa al'abar inda aikin da ba shi da amfani, ko kuma aikin da ba zai tunkuɗa cuta ba, ko kuma aikin da cutarsa ta fi amfaninsa yawa, ko da kuwa akwai amfanin a cikinsa. Wannan duka shi ne al'abazu, shi ne wasan banza, saboda an gina halittu ne a kan manufa. Allah Maɗaukakin Sarki bai halicci halittu ba da manufa ba, shi yasa Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, a tsammaninku mun halicce ku haka banza sakaka ba manufa? To wannan yana nuna mana kenan dukkan wani aiki da ba manufa a cikinsa ba zai kawo wani amfani, ba zai tunkuɗa wata cuta ba. Wannan shi ne abu. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. نعم نعم باطلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. الله يجب أن يحلل السماء إذا قصد أبن لكي سكانه سباطلا حكا كوي بنزاب قرنا أبو يمنفا فحكا كيما الله يجب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ban halicci ba jinsin aljanna da jinsin mutum sai don su bauta min. Akwai manufa a kanka, kuma ya kamata kai ma ka tanada wa kanka manufa. Da haka daga wayewar gari har zuwa dare, ka duba cikin abubuwan da za ka dinga yi, ka dinga auna su da amfani ko rashin amfani, ko na duniya ko na lahiya, da kuma cutar wanda ke cikin abun ko rashin cutar da ke cikin abun. Allah ta'ala ya ambaci amfani a giya, ya ambaci amfani a caca, amma ya haramta su saboda cutar da ke cikinsu ya fi amfaninsu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Suna tambayar ka game da hukuncin giya da caca, yace ka gaya musu akwai cuta babba a cikinsu, amma akwai amfanin mutane, sai dai cutar da ke cikinsu ya fi amfaninsu yawa. Mai shan giya yana da wata mamura a giyarsa da yake sha, mai caca yana da wata mamura a cacarsa da yake yi, amma cutar wanda suke ya fi amfanin da suke yau. Wannan shi ne babban ma'auni da za mu gane abinda Allah ta'ala ya halarta mana mu yi na rayuwa da abinda bai halarta mana. Don haka al'abatu wasan banza haramu ne ga baligi mai hankali, baligi da girmansa zo ya kwaɓe. Ana kokuwa titir-titir, kokuwa ko sha'i irin yadda ake yi da, ko kuma a zo a kafa kaɗe-kaɗe ana rawa irin na da da irin na yanzu, na yanzu kan ma da ‘yan mata da samari za a haɗa yi ta rawa yayi ne yanzu na aure a fata al'asariya. Ko a ɓata dare ana tai wasan banza, ko kuma ka ga baligai da takalman taya a kan kwalta suna ta yawo kawai suna abin suna wasa na banza ba shi da amfanin komai. In gudu ake koya ma dai baka koya ba, domin akan taya ne kuma akan kwanta. Ran da ya same ka a rairayi baka koyi komai ba, ran da ya same ka ba tayar a kusa baka koya ba. Kaga ya zama wasa ne kawai. Musulunci ya duba wasanni waɗanda za su dawo mutum da amfani sai ya halatta su. Wani nassun hadisi ya takaita su a guda uku, amma wannan bayan na cewa ya uku ne zalla. Ai, a musulunci ya halatta kiyasi ya halatta, sai a duba ga illar da ke tattare da su, sai a yi kiyasu wasu su a kansu. Musulunci akwai wasan harbi, akwai wasan gudun doki, akwai wasan iyo na ruwa. Wannan duka musulunci ya halarta su, amma da manufofin da musulunci ke nufi. Da an canza musu manufa, to an fita daga nufin addini. Da haka ko wasan doki ne, idan ya zama kawai wasa ne na tamore, wasa ne kawai na tamore za a yi ba wata manufa, ba nufi ne na a darraba wannan dokin ya saba gudu saboda ranar yaƙi, a koya masa gudu, a yi kilisa da shi, a zabure shi, a masa training saboda ranar yaƙi. To irin wannan wasa a fita a je a yi ta gudu da doki don a yi masa training saboda ranar yaƙi, shi ne irin wasan da musulunci yake nufi. Hakan nan wasan harbi, harbi na kibiya ko na mashi ko na bindiga, inda yanzu zamanin kuma ya zama na bindiga, ko duk wani wasa na makami wadda za a yi shi don a koya saboda ɓacin rana. Da mutum zai fita jejeje ana gwada masa harbi, ya ɓata la'asariya yana gwada harbi, wannan ba za a ce yana wasan banza ba, domin matukar yana koya ne saboda ɓacin rana, saboda yakinsa, saboda Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati, ku tanadi wa abokan gaba na irin abin da duk za ku iya na ƙarfi. Sai ya zama irin wannan tanadin, to wannan ba a ce masa wasan banza. Ko iyo na ruwa saboda ɓacin rana, ko wata rana za a yi ambaliya, ko wata rana zai shiga kwale-kwale ya kife, ko wata rana jirgin sama zai rikito ya nutse, ko na makamancin haka, la samaha Allah, ba fata ake ba, ba ma shirin ko ta kwana, sai mutum ya zan ya koya ya iya. To irin wannan wasa yana da kyau. Hatta farauta, idan mutum ya fita farauta, nufin sai farauto abin da za a ci, kamar yadda musulunci ya halarta. Inda da can ba a san a yi mahauta ba, a yanka dabba a ɗora kan tebur ana jiran mai saya, wannan garaje da ba a san wannan garajen ba. Da haka sai ya zan, yawanci idan mutum yana son nama, kawai fita zai yi jeji ya je ya harba abin da zai harba na nama, ya kawo kawai a bankare a yi nama, ko zai yi walima ya je ya harbo a zo a yi walima, ko za a ci a gida a je a harbo a ci a gida, da sauransu. Duka wannan da sunan nama da za a ci, domin ba a harbo a yi layya, ko a harbo a yi suna, amma za a yi harbowa a yi naman gashi, amma ba suna ba. Dabbobin layya da suna na musamman ne shari'a ta ware su. To idan farauta ta zama ta wasa, ba naman ne bukatan ba, kawai a fita ne a je a yi wasa, a yi ihu, a jeji, a yi zagami, a daga hannu a kirari. Kawai wasa, idan an samu dabbar ma saboda ba naman ne damuwar ba, sai ka ga mutum 30 akan zomo guda daya. Dan ya zama wannan ya kama kafa, wannan ya kama kafa, an yanka shi, an yaga shi, an fera shi. Kawai ana so a ga wane ne gwani, wa ya fi iya kamawa. Shikenan sai a dawo gida ana busa, ana ganga, ana zakami, shikenan an gama. Me aka yi wasa? Wannan ya zama al'abar, shi ma zama wasa. Ƙwallon kafa. Ƙwallon kafa yana daga cikin abin da za a kira shi wasa. Bisa la'akari da waɗansu abubuwa. Idan aka ɗauki ƙwallon kafa a kan mujarradin koyon gudu da koyon wato zilliya da ƙwacewa abokin gaba, to wannan za a iya cewa ta wannan fiskar ba wasan banza ba ne, mai yin sa yana da manufa. Amma idan ƙwallon kafa ba ta rabu da waɗansu abubuwa da suka saba wa shari'a ba, ba za ta fita daga wasan banza ba. Misali, manufar da ta sa ake yin ta, idan kawai manufar da ta sa ake yin ta shine a dinga ɗirkar roba, kawai shikenan waɗannan sun ci, waɗannan shikenan an gama, an ɗauki kofi, to meye manufar? A ƙarshe a cimma me? A ɗauki kofi shikenan? Wannan eto, idan mutum ya iya wasan ƙwallo sosai, ya iya zilliya, ya iya tafiya da ƙwallo, ya rike gaba, ya rike baya, ya rike tsakiya, ko ba haka ba? Ya iya komai, ya iya bugawa da dama, ya iya bugawa da hagu, an fitar da shi har ƙasar waje, ya je ya buga wasa, wannan ƙwarewar tasa a ƙarshe menene fa'idarta? Kaga za a waye gari ƙarshe ba ta da wani fa'ida, ya zama wasan banza. Saboda abin da ake bukata shi ne menene fa'idar wannan iya wannan abin, in ka iya shi sai ne idan an je wajen yaƙi za ka iya riƙe kaza, za ka iya cire wuri kaza, saboda ka ƙware a cikin gari a ƙwallo. Ko ba haka ba? Yawwa. Sannan gudu idan ya kama to za ka iya, saboda ka saba gudu, haƙi baya damun ka, baka da wata matsala. Cikin kankanin lokaci idan shugaba yana so a kawo masa sako da gudu, za ka iya kai wannan sakon, za a ce wane, saboda shi ne a ƙwallo, shi ya ci na ɗaya, da haka shi ne zai fi saurin kaiwa shugaba yanzu wannan sakon, ku ba shi da gudu zai ke kaiwa, baya haƙi da garaje. Kaga yanzu an san ƙwarewarka da iyawarka tana da ranar da za ta yi amfani ainihin wato a fage na rayuwarka ta addini da kuma rayuwar gaba ɗaya. To amma sai ya zam ƙarshe ba wata manufa. Ya manufar shi ne a ci komi? Shi kenan. Kaga ba za ka haɗa shi duk ka ɗauki gasar ko gasar ƙwallon kafa da gasar karatun Alƙur'ani, in ka duba manufar da za a cimma haka da bambanci. Gasar ƙwallon kafa manufarta a ci kofi, gasar Ƙur'ani manufarta a damu da shi, a damu da shi. Idan yaro ya zo ya ga ɗan uwansa yaro yana fesa karatu, to shi ma kuma in ya ga an ɗauki wani cinci an bashi, to shi ma fa da wannan abu zai koma gida. kuma sai a ce ba dama za a take ba, ba dama akwai. Kaga sai yayi ta fama, sai yayi ta kokari, sai yayi ta kokari. Karatun Alkur'ani manufa ce ko ba manufa ba ce? Manufa ce, saboda shi ne ita ce kurangar shiga aljanna. Musulma ya ce mai karatun Alkur'ani da a dinga ce masa, ka dinga karantawa kana hawa, ƙarshen masaukinka aljanna, ƙarshen yadda ka iya karantawa Qur'ani. Babbar magana. Kaga akwai manufa. Shi kuma wannan manufarsa, da haka ta fiskar manufa a kwallon ƙafa, akwai matsala. Sannan ta fiskar galibi al'aura, za ka samu mafi yawanci ƙacci ne za su faɓe da ƙananun wanduna, cinyoyi a waje, haka suke. Sannan kuma ga jama'a ƴan kallo, yana daga cikin ma wato fara'irul kuraji, farillan kwallo, kallo. Ga ƴan kallo nan, maza da mata, al'aura a waje. Abu na uku, duk yadda ka samu harka ta kwallo irin ta yanzu ɗin nan, za ka samu haraka ce da wato an cusa wa mutane gasa ta gaba, tana haifar da gaba da ƙiyayya da muka yi ta karantawa a baya. Musulmai a junansu, daga lokacin an yi ƙwallon an tashi jina-jina, an ciri sandina, an faffasa kayuka, an faffasa motoci, an yi targima sakamakon kwallon kano. Kaga ana gaba tsakanin musulmi da musulmi a dalilin kwallon kano. Sai zan manufar da ta haddasa wannan gabar ba ita ce manufar da Allah ta'ala ya saukar mai haddasa gaba ba. Manufa mai haddasa gaba ita ce kalmar shahada, ita ce wacce wadda duk ya kita to fa ya ja kansa kiyayya. Amma bayan ita babu wani abu da zai zo ya sanya baraka tsakanin musulmi. Ta kwallon kafa ba ta juran jita. Abu na hudu daga cikin illolinta, kwallon kafa tana illa wa ibada. Wadda ta shiga ransa ya saba da ita, to yana da ƙarancin son ibada, yana da ƙarancin zikiri, yana da ƙarancin nafilfili. Sau da yawa za ka samu lokacin yinta yana cin karo da lokuta na ibada, amma irin shigaran da take yi wa masu wanda suka damu da ita, har tana wuce sallah a zukata, ta yadda saboda gudun kar a yi wani abu baya nan, sai da can ka ɗaya baya sai ba kan yadda sabu. Kar a yi baya nan ba zai iya motsi ba. Da can masifar kwallon kafa, da can ni a sanina, wai na ce da can wato a zamanin ni ma ina kallon kwallo. Wato irin wannan abin sai bayan shekara huɗu ne kafin wani kallon kwallo mai ɗaga hankali ya same mu. Sai walka, shi kawai muka sani wani kallon kwallo mai ɗaga hankali, amma bayansu ba mu sani ba. Amma yanzu an zo an cika mutane da waɗansu matsiyatan abinan ƙungiyoyi na kwallo, Barcelona, Chelsea, Manchester, ko Man United, ko shi ne Manchester, to ka gani. Haka za ka dinga jin su Real Madrid wane ne, kowa kuma da nasa. Sai zan waɗannan ƙungiyoyi na kwallo, sai ya zan kusan kullum a cikin fafatawa ake. Ta amce ba ɗinsu ba abin da ya daru lokacin sallah. Za ga mutum ya dukufa, magariba ta yi bai tashi ba, isha ta yi bai tashi ba, azhar ta yi bai tashi ba, la'asar ta yi bai tashi ba, sai an gama awa 90 a minti 90 idan nan ma ba a san wata matsala ta sa aka kara ba, kafin ya tashi daga kan talabijin din kaga an walakanta sallah. Ubangiji ta'ala yana cewa fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sa'u, wayu da muka ambata a baya da zubbon narkon wuta ya tabbata ga wasu masu sallah suwaye alladhina hum an salatihim sa'u, wadanda suke rafkana gabarin sallah, suke shagala, suke gafala, su dummiya a cikin wata hada-hada har ya sa su bar sallah, su mance da ita, ba ita ce a gabansu ba. Allah yake narko na azaba ya tabbata a kansu. Kaga yaushe kana baligi ne hankali za ka yarda da abin da zai sa lokacin sallah ba za ka iya tashi kai sallah ba? In an kira sallah mai hukun ka ji farin ciki sai ka ji bakin ciki, cika wannan mai zuwa yayi fa kenan, mai zuwa yayi sallar kenan, shi ne zai ce maka ka an kofsa lokacin sallah yayi, wa ya kofsa mu a hakan din ne zai tashi da tsakin da komai ya alwalaya ta masallaci an kofsa masa, yana idan da yana sallah yana sake sake Allah, yana idarwa zai buga waya ya an ci kuwa. Don Allah mutumin da aka ce wani abu ya kai shi ga yayi wa sallah irin wannan mulakancin, a wani dalili zai nemi a halatta masa sallah? To ina labarin zikiri ambaton Allah, masalih da yawa mutum ya basu a dalilin wannan labari. Sannan daga cikin sharri na biyar shine tana haifar da soyayya mai tsanani ta walittaka tsakanin musulmi da ba musulmi ba, bayan ta haddasa gaba tsakanin musulmi da musulmi, musai ta sanya soyayya ta ganuka shi ne ta yadda mutum sai ya ɗauko riga ta durabba ya sa a bayansa, ko eto ya sa a bayansa, ko ya sa a rubuta masa, ko ya siyo ya saka a jikinsa, saboda shi ne zaɓinsa. Ko kuma wani idan an zaɓi gwaninsa na kwallo ya ruga shi yana bala'i, har ma wani ya ce to ni wane ya fi mun kowa, kwarai da gaske mun ka san bakin jahili haka zai biya maka, saboda kawai yana son sa a dalilin kullum ba. Shin me Allah ya sanya mana wanda zai kulla soyayya tsakaninmu? Kalmar shahada. Me aka koya mana wanda zai dore wannan soyayya tsakaninmu? Kalmar sallama. Amma sai aka waye gari yanzu abinda zai kulla soyayya shine irin wannan wasa. Sannan wasan kwallon kafa yana cakuɗa da kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake, wanda su ma haramun ne mai zaman kansa. Sannan abu na bakwai, wasan kwallon kafa yana halatta cakuɗuwa tsakanin maza da mata, ba mace ba namiji ake gogayya, kuma garin wayewa ne ba a yi ba, shi yasa mata ba sa zuwa stadium ƙauyenci ne shi, kuma har yanzu ba a fita daga cikinsa ba. Na? To, an yi nisa kuwa yi, tunda cikin bakwai ɗin nan ina tsammanin shida, shida suna faruwa a ƙauyukan. Na bakwai ne za mu ce mata ba su fara halarta wajajen kwallo. Eh, wannan mata da maza a aure. Al-muhim dai wato ba kayan Allah bane, amma idan zai yi in za ku iya, ni bazan ban da dalilin zan haramta canka kwallo, ka sa kafa ka canke ta ta shiga cikin wata raga, amma da wata manufa za a iya raba ta da waɗannan abubuwan. Idan ya zama cewa ba wata manufa illa kawai sai dai a saka ta a ragar, shi kenan, shi ne manufar. Ai ihu ai tafi an ci, shi kenan, ya zama wasan banza. Ba shi wata manufa, ya zama wasan banza. Da haka shi mumini na ƙwarai baya tsintan kansa irin. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salam. Har Allah Ta'ala ya ce wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Sune bayin Allah na ƙwarai wanda idza marru bil-lahwi idan sun wuce ana wasan banza, maru kirama sai su wuce cikin karamci. Me yasa ne aka ce mukallafi? Saboda shi yaro dama kayansa ne, dan yaro ya yi kwallo burinsa shi ne ya sa a raga, shi kayansa ne. Dama abun kunya shi ne ƙado da kai kaje ka shiga kayan yara, su aka sani da wasan banza saboda littafinsu tukun bai fara aiki. Su aka yi da wasan banza, amma ai abun dariya ne ƙato da kai ko kuwa ba riga titir-titir ko dambe inda yin rasul mai amfani rasul a kwaɓe ƙato ya kwaɓe daga shi sai fans duniya tana ganinsa kawai, shi kenan ƙato ya fi dukan ƙato. Shi kenan, in ya daku ya daku ya kasa motsi shi ne an ci. Allah wanda nan irin wannan ci wasan banza kenan, wasan banza sai jaki, amma ba mutum baligi ne hankali ba. Mutum baligi ne hankali to ba ya kalla da irin wannan karta dara menene lido me yadda zama ne an bata a nan wot snooker table tennis duk wasan banza ne, duk ka ja su ka haɗe wasan banza ne. Waɗannan ba su da wata ma'ana ko kaɗan, kawai in lafiya ka tun ba shi da abin yi bai san dan me aka halicce shi ba sai ya taɓata lokacinsa irin waɗannan abubuwa. La tufiduhu shay'an, ba za su amfane shi da komai ba. Wani abin takaici shi ne idan za a yi irin wannan abin, yanzu irin su snooker, irin su table tennis, in za a yi irin su da wata manufa ce mai amfani a jiki, mai amfani a addini, ina jin da manya-manya malaman masu gemun nan da su ne masu yi. Amma za ka ga masu irin wannan abin su ne sakalai ‘yan gata waɗanda iyayensu suke kashe musu kuɗi don su daɗin rayuwa, su ne za ka samu galibi suke shagala da irin wannan. Dama bai tashi babansa ya nuna masa ahdari ba, bai tashi babansa ya nuna masa shimawi ba, bai nuna masa Qur'ani ba, bai nuna masa kawai wanda aka nuna masa shi ne kawai jin daɗin rayuwa. Kowace supermarket ya santa, ya san layin komai a zuba makin ɗin, kawai rayuwa aka gwada masa, aka sai a siyo ajiye musu a wani fili su yi ta yi suna ihu. Wannan shi ake cewa wasan banza. To suna nan da yawa misalan wasan banza, almuhim babu din su yadda mutum zai gane su shine ba za su amfanar da mutum duniyar su da lahirar sa ba cutarwar su ma ga duniyar mutum ko cutarwar su ga lahirar mutum shine yafi yawa sama da amfanin in ma suna da amfani yanzu mutum ko wannan abubuwan ya dewa a duniyar can ma sai kuma mutum ya rufe shagon sa ya tafi kallon kwallo sai ya rufe kasuwarsa ya tafi kallon kwallo ko ya bar gonarsa da yake waya ba ya tafi kallo da yamma yana da kyau mu ware mai amfani da mara amfani amma abin da za a kira shi exercise abin da mutum zai yi shi da rufin ƙarfafa jikinsa samar wa jikinsa lafiya buɗe ƙofofin jini na jikinsa ya samar wa kansa lafiya bisa nazarin likitoci suka ce ya kamata ka riƙa kaza saboda zai sa ka kaza ya kyautata wa jikinsa to shari'a tana son duk abin da zai sa mutum ya kyautata wa jikinsa dan jikinka ma na da haƙƙi a kai ko mutumin da yake da kiba aka ba shi shawara ya dinga exercise saboda ya zazzage wannan tumbun da ya fara ga wannan kibar ana tsorace masa kar suga ta zo ta masa yawa ko kar kaza bisa nazarin likitoci aka ce ya kamata ka riƙa kaza sai yake yi da wannan manufa to wannan ba laifi dan ya je shi ya sa sutura mai mutunci ya je fa kwallo ko ta hannu ko ta kafa ko yayi gudu ko yayi dungure ko yayi koma menene wanda ba zai cutar da shi ba da nufin mai da nufin wannan manufa na ba ta amfanta to kaga wannan ba za a kira shi banza ba me yasa saboda amfanin sa والسخريه da kuma as-sukhriya shine izgili wa mutum ko a jinsa ko a halinsa ko a halittarsa shine kai wa mutum wato zolaya dan ka kubula shi kai masa wasa da wani abu da yake da muhimmanci a wajensa kai masa wasa da wani abu da yake da muhimmanci a wajensa ka zo ka kana wasa da addininsa kana ce masa mai dan milallan wando mai gemu taure ko kuma kana wasa da halittarsa kana ce masa mai tumbun mata ko kana wasa da ijabunta kana ce mata bushiya a leda ala za ta fada kwata ko ka haye ruwa wannan ma ruwa sada dini to irin wannan shi ake cewa izgili baya halatta wani ya izgili ba wani Allah madaukakin sarki ya sanya hadarin izgili hadari mai girma yayin da ita ce yana daga cikin hanyoyin da aka cutar aka zagi annabawa ko dai a musu izgili su mutane ne mutum din ya akulu mimma na akulu wa yashrabu ya akulu mimma ta'kuluna wa yashrabu mimma tashrabu yana cin abinci kuna cin abinci sai zo yake muku shi annabi ne na'am abasharun yahdunana mutum din ne zai nuna mana hanya ya shiryar da mu ko kuma mutumin da yake zuwa kasuwa da sauransu sai ya zama ana musu izgili irin annabi Nuhu ana wucewa ana masa dariya sun kuwa aji ya gagara an koma kere-kere ya koma kabinta annabi Salihu suna cewa ko da dai kafin ka fara wannan harkar taka mutumin kirki muke tsammanta maka mazikan ka lalace ko dai fara wazi shine lalace irin annabi Musa da Fir'auna yace masa kafiri wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai ka san me ka aikata kafiri kawai duk irin waɗannan kalmomi na wulakantawa su ake cewa izgili ko baya halatta musulmi yau musulmi dan uwansa izgili ko da ba ka tare da shi akan fahimtar sa ta addini ko kar kai garajen yi masa izgili da addini kar kai garajen yi masa izgili da halitta ko da hali to sai Allah ya jarrabe ka wazina da zina zina shine saduwa da matar da ba ta halal ba mata na halal guda biyu ne da matar da mutum ya aura da kuma baiwar da mutum ya mallaka sune kadai mata na halal saura duka da kowace aka sadu ko an aikata abin da yake haram Ubangiji ta'ala ya haramta kusantar zina ballantana zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusaci zina wannan shine yasa aka haramta dogon kallo aka haramta zancen jin dadi aka haramta tabawa saboda dukka kusanta aka haramta cakuduwa aka haramta kebantuwa saboda dukkan su mukaddimat ne dukkan su wato waɗansu introductions ne na zina idan aka samu cikakkiyar dama to babu abin da ba zai iya faruwa ba Isa bin Salman wani hadisi yace dan adam Allah ya rubuta masa kasonsa na ainihin wato zina ido yana zina zinar ido gani baki yana zina zinar baki magana hannu yana zina zinar hannu tabawa kafa tana zina zinar kafa tafiya zuwa yadda za a yi yanzu ya rage wa farji ko ya gaskata ko ya karyata wato abinda aka yi waita kallansa mai wa wannan kallan zai iya kaiwa zuwa ga zance zancen zai iya kaiwa zuwa ga tabawa ko zancen zai iya kaiwa zuwa ga tafiya tafiyar za ta iya kaiwa zuwa ga tabawa tabawar za ta iya kaiwa zuwa ga farji kuma ya gaskata don haka wani cikin magabata yana cewa wato karo na farko kallo sannan magana sannan tabawa sannan aukawa shi kansa tabawa ne hadisi na cewa ɗayan ku wato ya rari magaucin wuta ya bi masa alheri da ya taɓa matar da bata halarta masa addinin musulunci ya haramta zina mai shar'anta masa haddi da wanda bai taɓa aure ba bulala ɗari idan ya tabbata da wanda ya taɓa aure kuma shi ne al-idam gaba ɗaya a raba shi da duniya ta hanyar kashewa jefewa saboda tsananin da ke cikin wannan mugun aiki mala yake wa nazaru ila al-ajnabi yace da duba zuwa ga ajnabiya ajnabiya ita ce mata manisanciyar mutum mani sanciyar mutum mata wato mata mani sanciyar mutum ita ake cewa ajnabiya mata muna da mata ta aure, muna da baiwa, muna da muharrama, muna da ajnabiya. Mata ta aure ita ce wadda mutum ya aura a hannun waliyinta bisa sharuɗa na aure. Mata baiwa ita ce wacce mutum ya mallaka da hannun damansa, ya mallaka masa na baiwa bisa tanadin addinin Musulunci. Waɗannan mata guda biyu ya halatta namiji ya gansu, ya halatta ya yi magana da su kowace irin magana ce, ya halatta kuma ya taɓa su, ya halatta kuma ya sadu da su. Sannan sai mata kashi na uku, muharramai. Mata muharramai su ne waɗanda su kuma aka haramta wa mutum ya aura. An haramta wa mutum ya auri muharramarsa, misalin mahaifiyarsa, ko ‘yarsa da ya haifa a cikinsa, ko ‘yar uwarsa wadda suke uwa ɗaya, uba ɗaya, ko uba ɗaya, ko uwa ɗaya, ko babaninsa, wato ƙanwa koyar mahaifinsa, ko kuma mansa ƙanwa koyar mahaifiyarsa. Waɗannan haramun ne a gare shi aurensu da saduwa da su. Masaduwa da su shi ne mafi munin zina duka a rayuwa gaba ɗaya. Sannan sai mata kashi na hudu, al-ajnabiyat, wato matan da suke ba matar mutum ta aure, wato matan da ba su shiga cikin sashi, sauran mata ba su shiga cikin sashi uku nan ba, ba matarsa ba, ba baiwarsa ba, ba muharramarsa ba. Kenan zai yiwu ya aure ta ba muharramarsa ba ce, amma yanzu bai aure ta ba, ta zama ajnabiya. ‘Yar kawu tana ciki, ‘yar babba tana ciki, ‘yar babani tana ciki, ‘yar umma tana ciki, matar wa tana ciki, matar kani tana ciki, ƙwarai, matar maƙwabci tana ciki, matar aboki tana ciki, budurwa a kan hanya tana ciki, bazawara a kan hanya tana ciki. Duka wannan ana ce musu al-ajnabiyat, mace da take nesa da kai. Haramiya ta haramtawa ba ta haɗa ku ba, sannan aure bai haɗa ku ba, mallaka ta baiwa ba ta haɗa ku ba, ita ce ajnabiya, wacce take nesa da kai gefenka. Wannan su suka biyawa kuma, don yanzu wani matarsa ɗaya, wani matarsa ɗaya, muharramansa kuma ba zuba uku ba. Yiwuwa mahaifiyarsa, daga mahaifiyarsa sai wata baba na tana nan tana raye, sai maman matarsa, wanda su a muharraman ma ba kowa a duniya. Kaga zai zama halal ɗinsa ɗaya, haram ɗinsa uku, sauran matan gaba ɗaya ajnabiyat. Shi yasa da Allah ta'ala ya lissafo mana haramtattun, saboda su ɗin za su lissafo. Da aka gama lissafo sai aka ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, wacce duk ba a faɗa a nan ba an halatta muku aurensu. Aure aka halatta. An fahimta, don haka sai ya zama a nan. Idan mun fahimci ajnabiya yanzu, to ita ce aka haramta kallonta, wannazaru ilal ajnabiyyati, da kallon ajnabiya. Wata rana Musulma yana zaune sai ko Abdullah dan Mas'ud ne, sai ya kalli haka wata mata bisa kuskure, inda ai su kan adalai ne. Manzo sallama da ya gane sai ya kama kansa sai ya juya kan, ya juya kai ba haka ake ba. Yace da sayyidina Ali, innama lakal ula wa laysat lakal thaniya. Yace to kaga kallo ɗaya ne naka ne, amma nabi ba naka ba. Shine malam Kazarawi yace to na ɗayan kai kai dogo, amma kun san shi yana ba yana magana yana fada ne saboda kawai ai dariya. Yawa, ko masu jinsa sun san ba ya halatta musu ba ne. Yawa, saboda an kasan halin mutum kasha maganinsa. Wato guda ɗaya wanda aka yafe maka, aka ce lakal ula, na ɗayan naka ne an yafe maka, shine na bazata. E, yau da gobe kana tafiya akan hanya, idanka kawai sai akan mata, ka kalli fiskarta, ko kuma iska ta kaɗa wani wuri ma sai kawai idanka akan waje, sai ka a'udhu billahi ka kawo da ka shikenan. An gama wancan dai ya tafi a fure, shine lakal ula. To kar ka sake, kar kuma ka dan sake kuma duhu juyawa, don wani yana zaune a majalisinsa in yi hango mace tana zuwa wurin ne wajen kallonsa, yana kallon wajen, yana kallon wajen, sai ya kare mata kallo in ta yi kusa, sai kuma ya juya ya kalli can tun kafin ta wuce, saboda kar a gane cewa ita yake bi. In ta wuce kuma ya samu abin kallo ta baya. Manzon Sulma ya ce shedan ne yake kawata muku, abin bai kai haka ba. Shedan ne yake kawata muku, kuma za ku gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda mutum matarsa, kai ma matarka wani in ya gani kallanta zai tai, amma kai ba abin kallo. Me yasa? Sai ta ci ado, ta ci kwalliya, kana ba nuri da Allah. Wato kaga ta da gani. Ko ba haka ba, sai ta yi kwalliya, ta ci ado, ta ɗaure ko'ina, ta gyara, ta ɗaga ko'ina, ta saita ko'ina din da ake saitawa. Amma bai dame ka ba. Wani in ya ganta a waje, ya ɗaga, ya kalla, ya ɗaga ido, ya kalla, ya ɗaga ido, ya kalla. Kai kuma baka damu da kallanta har haka ba. Ashe wannan sunama ya yi gaskiya, shedan ne ashe. Shedan ya ce kawata. Sai shedan sai ya kawata maka ta wani, sai ka tana tafowa, sai ka ga wannan tsawonta ya maka. Ko ba ta kamata da tsawo ba. Ko kuma wannan ka ga yar duma-duma da ita. Matar kama kuma yar duma-duma. Ko kuma ka ga wata slim baby a nan. To ka aura ma, in ka aura kuma sai ka ce kana son fat baby. Saboda shedan. Nasar ma ya ce idan tana tafowa sai shedan ya dinga maka ado a gabanta, idan ta wuce sai shedan ya kawata maka bayanta. Amma yadda kake gani yake daga maka hankali, ba har haka take ba. Shedan ne ya dada ta. Sai sa wata rana wata mata ta wuce, sai jina Umar suna zaune, ta wuce tana karkada, tana rautsaya, tana wasu mazauna wajen. Sai jina Umar sai ya gane cewa hankalinsu ya, saboda ka san wasu matan shiɗanu ne na gaske, duk darajar majalisi wallahi sai suke ta alfahar majalisi. Majalisi malamai ustadai sosai, ana shan shayi. Amma sai sun san yadda suka yi, to abinka da abu a jini malam. Sai ɗan kuskure sai kaga kallo ya zama biyu ko uku. Sai na Umar ya ce innan nisa a shayatin khuliqna lana wa na'udhu billahi min sharri shayatin. Yace kai mata kan shaidanu ne aka halitta mana, a'udhu billahi da sharri shaidanu. to wannan kallon hatsari ne. Na farko ka ci fure, amma shi ma ba na ganganci ba, saboda zai yi muryar ta kaje, daga ji muryar ta kawai sai ka to kaga wannan ka san me ka gani, to da sanarwa. Shi yasa aka ana su tafiya suna kaɗa ƙafa, saboda sarƙar ƙafar su matan da in suna tana kacar-kacar za a san mace ce sai a gano ta, sai Allah ya hana. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, kar su dinga buga ƙafa don a gane suna zuwa, har a ga abin da suka ɓoye na ado. Akan wannan malamai suka yi kiyasin jakalmi mai tsini, suka yi kiyasin turare, suka yi kiyasin wani zani mai kyalli, gyale mai tsalli mai kyalli, a cuci da duk abin da zai dawo hankali. Bata kawai ba ƙiyarta ba, amma sai ta duk kunkuna wani abu sai ta saka. Shi kuma shagiyar masifa da ya ga mace, da ya ga wannan tudun, sai ya tsammanin cewa ai gashi, sai kallo. Wannan kira kallo kenan, shine ake cewa a cuci maza ko a cuci maza. Duk abubuwan haramun ne, saboda kira ne zuwa kallo. Kuma sai ka iya bakin kokarin ka ci jarabawa, duka jarabawa ce. Allah yana sane ya sanya mana son mata kuma ya hana mu taɓawa. Allah yana sane. Amma kun ga Allah da yake Allah adali ne, da yake kar a taɓa sai yake kar a haɗu, yake kar a haɗu kar kuma a ware a gefe. Rasul ma ya yi ta mana faɗa cewa kar namiji ya ware da wani da wata mace wacce bata halatta masa ba, shedan ne na ukunsu. Sannan aka haɗa mace kwarkwaduwa, sannan aka ce kar mace ta yi tafiya da ta kai guni da kwana ba da wani muharramin ta tsararrakiya ba. Kaga duk dokokin, saboda an san me aka sa mana a halittar mu, to sai aka tattare, aka hana duk wasu sabubba. Sannan aka ce ta sa hijabi in za ta fita, ta rufe adam, saboda wani an hana wato ɓoyewa, an hana cakuɗuwa, an hana yin tafiya tare. Amma fa in ya gani wani, idan wato sikarsa ta tashi baya ganin jama'a, kuna ina a harabar masallacin haramin Madina, a harabar da rana ba da daddare ba, ido yana ganin ido, wani ya rikice kan wata ya rarrame ta, wata ya suriya balarabiya gangare. Amma da ta tashi sai ta sanya hijabi na rashin mutunci, ba hijabi, ta sanya doguwar riga, ta matse jikinta, siffofinta, mafasil duka suka bayyana. Gashi ba rufe fuska suke yi, fuskar ta a buɗe, jikinta ko'ina a bayyane, tana kada jiki tana tafiya, ta shigo cikin harabar masallaci. Bawan Allah na sun zuwa su kiliya da mata, ya taho ta taho, ya ganta, wani mutumin Pakistan. To kuma mutane a irin wannan wurin za ka iya samun mutumin da ya shekara biyar bai gama tsalla ba, an dauko shi aikin shara, abinda za a ba shi bai kai ya cike da je gano iyalansa ba. Aikin shara yake, iyalansa na Pakistan ko India, rabansa da ita shekara biyar. Bawan Allah nan da ya kalli matan nan, sun zo za su yi kiliya za su wuce, jiɗa ta jiɗe shi kawai sai ya saka ta a hannayensa, ya kuma rike ta da ƙarfi. Ana subhanallah, a'udhu billahi. Su ma ƴan hay'a, ƴan kwamitin, ƴan hizbar su na can, da yake su suna kusa, ba sa nisa. Aka zo da gudu, ga radio message nan aka ana ta radio message aka zo da gudu to amma matsalar shine wa zai iya bambare shi wa zai taba shi bai taba ta ba kuma ba a yi ba a tafi mace a kuna ina makaranta ƴan mata suka kone kurmus a cikin makaranta saboda ba wato ba zai yi a kama su a fitar da su ba da hannu eh har abin yayi tsanani sosai ba to almuhim aka zo dole bai bambaru ba sai da ya gama sai wallahi ba ba wai ya abin da ba aka da ita ba amma dai shi sai da biya bukatarsa sai da ya sauka ya biya bukatarsa sannan tukunna ya sake ta to amma su ɗan hizba da suka ga yanayinta sai suka ba shi wuri aka dake shi aka faɗa aka hankala shi aka masa tsawa aka kore shi ba shi kenan ba ba shi ta jawo ba ba shari'a tsakaninsu ita ta jawo ba cewa aka ce kuma na ji ka ba cewa aka ce kuma yawa to kaga maimakon abin da ya cuce shi abin da ya cuce shi shine da ganinsa na farko da yayi kawai ya yi istiara ya ce a'udhu billahi sai ya ga masifa kawai ya sunkuyar da kansa da ba zai gamu da wannan fitinar ba a kan idona na gani wata yarinya malamar makaranta a Madina duk sanda za mu je makaranta za mu fita ita malama ce a wata makaranta mu kuma za mu tafi makaranta mu ma wata makaranta tana zuwa bakin hanya ta ɗauke mu sai mu wuce daidai lokacin da muke fitowa din lokacin ita ma take fitowa amma fitinanniya ce saboda shigarta ba ta mutunci ba ne ba ta mutunci ba ce tana tafiya a Madina a Madinan za ta yi daraja da ya kai lokacin annabi ne amma annabi a masallacinsa ya ce mafi sharrin sahun mata na gaba mafi alherin sahun mata na baya mafi sharrin sahun maza na baya mafi alherin sahun maza na mata na gaba a masallacinsa wannan a Madina yana raye ya faɗi wannan magana me yake nufi saboda a masallaci sahun farko na mata su ne suke bayan maza to zukata zukata za ta dinga sake-sake na maza da suke baya su suke makwabtaka da mata zukata za ta dinga sake-sake sai wanda Allah ya kubuta ai a jini ne to haka jarrabawa ce ina ba mu misalai ne don ya zama na cewa wato Allah ya jarrabe mu ne don ya ga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye zai dage su jarrabawa shi yasa yake ya ce da annabi Ibrahim ya yanka ɗansa ya ga zai iya ko ba zai iya ba matan nan kullum ta fito tana tafiya daga masu la'antarta masu a'udhu billahi sai masu kallo wata rana tana tafiya sai wani mutum daga bakin hanyar da za mu hau mota ita tsallaka hanya take makaranta take kurwa tsallakan hanya na aka tsallakawa kawai take mu kuma bakin hanya muke tsayawa mota mai wucewa mutum makaranta sai mu shiga kawai wuce daga bakin hanyar nan wani mutumi da kurukura balarabe malam kawai yana ganota sai ya yi bakin sai ya fito ya manta ya ɗimauce idansa ya yi ja kuma abun mamaki gabansa ba daɗin gani ya manta da safe kuma a garin Madina ya manta wani gari yake ya manta wace hukuma ce ƙwarai da gaske ya manta wace hukuma ce don ya kuskura ya yi kiris yanka shi za su kilas za su kashe amma ya manta baya kunyar jama'a baya kunyar mala'ikun Allah baya kunyar Allah ya fito daga motar nan, ya bi matan, ya sha kanta ya tare ta, ta kauce, ya sake taranta ta kauce, ta tsallaka hanya ya bi ta, ta tsallaka ɗaya hanya ya bi ta, ta je shiga makaranta kawai sai sa hannu, kawai sai kama hannunta. Sai ta kwace, sai ta shiga cikin makaranta. Ana cikin haka kuma wani kuma still ya zo da mota, sai ya tsaya da mota sai ya fito. Yana fitowa ya kansa, ya gaura masa mari, ya sake gaura masa mari, ya kife shi da naushi. Don ya sha kasa ya dinga ɗirkarsa yadda kasancensa ya taɓa. Da muka tafiyar mu, hukuma ta zo ba ta zo ba, ba mu sani. To duk ɗan adam mai lafiya, inda Allah ya maka wannan lafiyar ta namiji, to ya maka jarrabawa. To ya rage za ka iya cin jarabar ko za ka iya ci ba. To shi yasa sai Allah ta'ala da ya san ya jarrabe mu, sai ya umarci mata da hijabi, mu kuma aka tattare mu, kar ku je yadda suke, kar ku haɗu da su, kar ku keɓe da su, kar ku yi kaza, ku rinsa ido, aka sassa dokoki da ma an yi ko ba a yi ba. Amma Bature da rashin adalci, da rashin adalci da ya tashi ya hana kuma ya haɗa. Yi? Aka ce laifi ne ka yi, amma fa ta fito ku yi aiki tare. Ku yi makaranta tare, ku yi exercise tare, za ku yi kwallo tare, za ku yi guje-guje tare, za ku yi tsere tare. Suna nan service NYSC ba mace ba namiji, kowa daga jerin wando a parade ground. In ba ka sa ido sosai ba, ba za ka gane wannan mace ce wannan namiji ba. Za a yi parade. Kowa zai kama hannun kowa, a ce kowa ya kama hannun kowa. Ba da can waye a gefen ka mace ce ko namiji ogo, nan ba gidan rabawa ba ne. Wallahi tallahi, nan ba gidan rabawa ba ne. Kuma haka za a bada gida na kofas a gari, garin musulmai ma. Su ne duka a ciki, ba mace ba namiji. Ba a raba gida ba a raba ɗaki ba. Haka za a je da matan da mazan duka haka ake. Kwarai, siyar wa ɗinmu a gumel duk sanda muka je ɗakinsa, ya mana sayini, da mace a kwanta kan gadansa. Kwafa ce ta mayar wani gari. Haka ne abin yake. To amma waya ka ce karka taɓa. Kaga ba a maka adalci ba. Ko kuma kaje yadda fada suke luwaɗi, suke faɗe wa ƙananan yara. Saboda wai an ce shi fada, saboda girmansa ba zai yi mata ba. Ko ba ka? Wai girman sa ya waya girman aure. Saboda huka. Da haka fada sai ya faɗe. Yanzu fama da suke ta yi kenan. Ana ta sauke fada. Saboda huka. To shi ne halin da ake ciki a yanzu ƙasashen su Indiya. Yanzu faɗe ya zama abin da ya zama. Ai su ne waɗanda tun muna yara ƙanana ake nuna mana suke ɗaukan mace a hannu, suna goriya da ita, suna waƙa a kama ta, ana haka da ita, ana haka da ita. Wai ƴarsa ce. Gashi ne yadda Allah ya jarabe su. Yanzu sai a ɗauki mace a Indiya, a ɗauki mace a je a mata faɗe, in an mata faɗe a kashe ta, a tafi a bar ta wajen. kuma a burkude farjin gaba daya a tone shi a burkude shi wallahi ji fama da su cikin shi dan haka addinin musulunci yana da tsafta daga cikin tsaftar sa ne ya mutunta mu ya mana sutura ya daraja mu da Allah ta'ala ya sanya mana sha'awa bai zalunce mu ba yace mu aure daya biyu uku hudu da biyu ma aka fara biyu uku hudu hudu in da matsala daya ya za ka ce ba maka adalci ba amma yanzu mutum sai ka ga fa ya girma ya zama saurayi yana so ya aure neman mata ya sana'arsa ya iya dinki ko an dauke shi malamin makaranta ko kuma an dauke shi a wani kamfani ya makale kamfanin masu aikin hanya yana taya su aiki ko dai wata ƴar sana'arsa ya samu wata madogara ce zai aure sai ce ba zai ba ni na san saurayin da ya same ni yayi degree ya gama ya samu aiki yana aiki ya same ni yace malam na rasa fayar da zai yace bakar sha'awa tana damuna kamar masifa yace na rasa yadda zan sa kai yace malam akwai ran da na kama hanya na fita yace wallahi na fita ne kawai dan na je na san yadda zan yi na biya bukata ta ce kai dai malam nai kan nai tunani na hakura na dawo yace to abin yana fin karfi na fa ne magana da babansa yace ku kike daure musu gindi ku kike daure musu gindi yaya za a yi yanzu shi ya kai ya rike mata na ce kwarai na kai sai ya kai ya rike mata to kaga da gangan zai je fadansa cikin masifa kuma da zarar dan ya je ya fara irin wannan taba-taban to shikenan ko yayi aure an bata masa rayuwa ba zai iya bari ba tajruba experience na rayuwa ya nuna cewa da kyar mutum in ya saba wannan taba-taban ya bari ya bude kansa kofa ya bude kansa hanya ko kuma mutum da matarsa ɗaya da halinsa da komai ga sha'awar ga komai ga kallon mata ga bibiyan mata ga wane ne da sauransu amma in an masa magana karan aure yace ni na ina rabe in kara aure ka ko kuma matar ma tace ita ma kowace masifa ma ya kawo mata da kishi haka Allah ya sauke musulunci ya gama mana iya adalcin da zai mana Allah mun maka godiya wani sati in Allah ya kai mu zamu tashi zamu ci gaba da wannan gaba saboda akwai abin da ya rage a karkashin wannan gaba sai mu karasa sai mu ci gaba da karatu a daidai da muka yi Allah ba mu lada su kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu ala asrul nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in e gabanin mu bin magana kan tambayoyi kamar da aka sani rana mai kamar ce wata alhamis muna neman taimako dan ci gaba da gudanar da hidimomin wannan masallaci haka muna roƙon yan uwa su daure su taimaka kamar yadda aka saba za a bi a neman wannan taimako kafin mu shiga sallah insha Allah ta'ala wannan yace malam muna roƙon addu'a iyayenmu da kuma Sheikh Ayubi wanda ya riga mu wannan sashi Allah ya gafarta masa da mu baki da amin kuma amin Allah ya ji kan Sheikh Muhammad Ayub malami ne wanda yake mai himma matuƙa mai kwazo kuma mai tsoron Allah na san malam Ayub malami ne a Jami'a Islamiyya bai karanta da ni ba amma na san shi malamin tafsiri ne na da kokari sosai kaga malam Ayub ba za ka taba zamani shine Muhammad Ayub ba saboda tawazuwansa kuma yadda yake son mutane tunda mai saukin kai amma dan sa cikin sa ya karanta da ni ilimin sauf malam Zubair dan gidan Muhammad Ayub wanda ya ta'ala ya masa rahma malam idan mace ta haihu bayan ta yi wanka sai ta sake ganin kamar jini sai menene za ta tsaya da sallah sai ya tsaya ta sake wanka haka dai yake ta yi mata idan ya dawo ta daina idan ya tsaya ta yi wanka ta yi sallah to akwai to kawai sai ya tafi da wajen sati guda tana sallah tana komai sai mijin ta ya sadu bayan sun kammala sai ya ga wani abu brown brown kamar jini a jikin al'aurarsa malam menene matsayin wannan abin da ya gani shin akwai wani abu a kansa malam dan Allah a ja hankalin masu tare hanya su yi menene su yi gida tare da masu cinye filayen mutane ko na gwamnati dan Allah a faɗa musu sharrin haka to Mariya kenan cin fili wajen yin gini kuna jara yana yi ne to ai wato na farko shi ne ba fata wace kadai maganin ma hukuma ce ta zuba ido ya zama ba ta da tsari amma in ba haka ba duk yadda aka yanka shi ake gini an yanka shi ne a tsarin hukuma yana da hanya yana da komai yana da zanansa da komai dan haka hukuma yana da kyau ta dauki mataki na ladabtarwa ga dukkan wanda yayi irin wannan sannan adinance kuma abinda manzo Allah sallama ya faɗa game da haramcin cin ƙasa yake cewa a duk wanda ya ci ƙasa da ba ta sa ba daidai da kamu daya kamu da kuma shi ne tsawon tafin hannu daidai da kamu ɗaya ya ci ba nasa ba ranar alkiyama za a rataya masa tun daga ƙasan bakwai yana jansa har cikin wuta saboda duk wanda ya mallaki fili 50 by 50 to 50 by 50 nan har ƙasan bakwai nasa sama har saman bakwai nasa zai ta haka duk wanda kenan idan ka ci daidai takun takalmi na wani to har kasan bakwai ka ci har saman bakwai ka ci za a zarga masa tun daga kasan bakwai har wuta ai har zuwa wuta Allah ya sauke kuma duk abin da mutum ya shiga wuta da shi na haƙƙi to wani abin shi ne zai cin zaman azaba Allah ya kiyaye dangane da maganar jini ka'ida ta jini shine duk lokacin da jini ya dauki aka ga alamar sarki ayi sallah idan ya dawo a daina sallah har sai an tabbatar da cewa jinin ciwo ne sannan wannan abin da kike tambaya akai ba wani abu bane matakan lokacin da kika yi wanka kin ga alamar daukewar jini to abin da ya biyo baya daga baya in dai ba jini bane to ba da hukunci wannan sai dai a wanke kawai ba wani abu bane ba na Aisha take cewa ba ma lissafa fasi ko abin ko menene ruwan kasa daga jini in dai a bayan sarki ne wannan yace ina son karin bayani dangane da hadisin da yake cewa kowane abin halitta ana haifar sa ne akan fitra da kuma ayoyin da suke nuna cewa asalinsa mutum fatacce ne sai wanda Allah ya nufa da shiriya kamar a cikin suratu to ba sai ka fada sura ba to in an ce fitra ba ilimi ake nufi ba in an ce fata shi kuma daga sani ake nufi can da aka ce fitra wato ɗabi'a ake nufi ɗabi'ar da Allah ya halicci mutum a kai ɗabi'a ce ta yin musulunci don haka duk wani sako na musulunci da za a ba shi ilimin musulunci zai yi saurin karɓarsa zai karɓe shi cikin sauƙi saboda he is ever ready da ya karɓi wannan sakon shi kuma fata da aka ce halicci mutum a kai eh mana ai ko uwarsa bai sani ba sai daga baya san ta bai san ba sosai daga baya san shi haka wannan sani ne na rayuwa da ilimi da shiriya ta gudanar da ibada ba ya ke shi ya san wannan ba sai ya sanar da shi. Ita kuma fitra dabi'a ce da aka lice shi a kai ta saurin karban shari'a da kuma gane daidai sai in an canza masa ita. Tambaya ta kan masu kallon kafa, kallon kafa a gidan to kallo yace aya wanda rubuta shi na karanta a gidan sinima ko gidan kallo, ni dan Allah malam menene fa'idar sa game da masu yi? Ai mun gama wajen malamin Allah ke magana na anaka. Yarwan sa suka taba bani yarwansu wanda suke bafanu ka ƴan bafanu ai matsalar shi ne, matsalar shi ne wai wai ɗan babbana sai in ce kanina ko in ce wala sunansa ɗan babbana kanina kan kowa na shi ne wanda aka haife mu tare amma sai mutum ya ce wa ɗan babbansa wai wansa wanka ai shi ne wanda aka haife ku tare amma wance sunansa ɗan babbanka dangi ne shi ba dan uwa bane ka fahimta yawa don haka musulunci ya hana auren mutum ya aure yar uwarsa ko yar dan uwansa ko yar uwarsa daga nan har zuwa ta kiyama amma abin da ake nufi da dan uwa da yar uwa uwa da uba daya ko uba da ko uwa daya abin da yake fito karkashin wannan baya halatta ka aure amma dan babba ko yar babba yo ai ba dan su ba su ma kayan auren kan yar babban ka zaka yi auren ta ballanta na yar ta ballanta na dan wanta ko dan kanin ta dan haka wannan me zancen me dalili kuma dalilin me to za a bashi me ya haramta shine me ba dalili ai ba ya haramta ai shine mai kawo dalili me yasa ya zama haram da sai kawo dalili ai Allah cewa ce wa uhilla lakum ma wara'a zalika kaga Allah ba cewa ce an halatta maka yar babbanka da yar kawunka da yar kaza cewa ce an halatta muku wanda ba wannan ba da haka shi ya kawo suna cikin wannan mala tambaya ta nan shine dangane da ciyar ciyarwa ne wai haƙƙinka ne ko da matar gidan ko da mata gidan su taje duk abun da kace sai ka ciyar da ita kuma ko da gidanka ka kawo sai kun raba daidai da daidai da ita to kaga wani ya hau iska ya zo a cikin hadisi manzo sallama yake cewa in ya tambaye shi ya mai kin Allah ga ya mun me haƙƙin mata ta akai na me haƙƙin matar mutum akan sa sai ya ce an tutai ma ha idza tayimta wa taksuwa idan ta saita ta ciyar da ita idan ka ci kamar da tufafi idan ka yi tufafi to nan ba ana nufin cewa ka ciyar da ita abin da ka ci ba ko ka tufatar da ita abin da ka yi tufatar da kanka ba ka ci ba wato matakar za ka ci abinci ita ma to ka ciyar da ita in dai ta zauna da yunwa to kai ma yunwa ne a cikin ka matakar za ka yi sutura to ita ma kamata in da ta zauna babu to kai ma za a duba ka za a gaba ka da shi haka wannan hadisin yana nuna mana ne haƙƙin ciyarwa da ya race a wuyanmu na iyalanmu ciyarwa da tufafi bai halatta ba suna jin yunwa muna ƙoshi suna tsirara muna sutura matakar muna da hali to za mu yi musu irin yadda za mu yi wa kanmu ko da ku ba ana nufin iri ɗaya ba amma kar ka fahimci cewa ana nufin duk abin da ka sa a bakin salati ita ma sai ta sa ba ka kire ko kuma sai dai ku ci daidai da din a cikin iri ɗaya ne a ba ni daban me yawa wata kila ka fi ta ci me yawa ta fi ka ci yawa don haka ba haka ake nufi ba wannan yace malam don Allah tambaya ta shine idan mutum ya rabu da matar shi waye yake da alhakin rike yaran da suka haifa to mace da take da ba alhaki bane ko alhaki haka ne a larabci amma ba haushi ba haka dai ban yinta ba haccin rike yaro bayan rabuwar aure na mahaifiya ne na mace saboda yaro a lokacin reno yana bukatan tausayi ne ba tarbiya ba uba shi tarbiya ya iya bai san tausayi ba ita kuma uwa tausayi ta sani ba ta san tarbiya ba wannan galibi ake mulakar da shi akai uwa da zaka zama mai kokarin tarbiyantarwa ne amma kuma galibin uwaye mata sai da hannun uba tarbiya take yiwuwa idan aka bar mace da ɗa ko indai tarbiya ake bukata to ba lalle ne a same ta yadda ake so ba shi kuma namijin an bar shi da ɗa to in tausayi ake bukata ko ɗa zai kwala to shari'a sai ta duba wannan lokacin ɗa tausayi yake bukata tausayi yake bukata to uwarsa ce ta kamace shi bar shi a wajen uwarsa ta yi masa wanka ta ba shi abinci zai samu sakewa amma wani lokacin uba sai ya ce sai dai a bashi kuma in an bashi sai ya kai wa uwar wani a gidansa kuma uwar wani ma kishirwar ta fita mai yiwuwa ma uwa ka ubanka suka yi ta fita in ya ba ta kuma sai ya sa kafa sai ya tafi abinsa kasuwa ko aiki to ana samun matsala sosai to kaga shari'ar musulunci ta yi gaskiya shi yasa in ma uwa ta yi aure ta auri wanda ba zai yiwu ya rike wannan yaro ba to wajen uwarta yaro ya koma wajen uwarta yaro ya koma idan uwarta ba ta samu ba ba ta na ko ba zai yiwu ba saboda wasu dalilai to sai ya koma wajen yar uwarta mansa yara Allah sallama ya ce al-khalatu bi manzilatil ummi ai umma kamar uwa ce kanwar uwarsa ko yar uwarsa ta fi matar ka tausayinsa ta fi matar ka sansa to sai ya koma wajen su da haka reno dai wato yana bi gidan dangin mata ne har sai an kure kafin ya dawo bangaren ka bangaren naka ma ba hannun ka ba hannun mahaifiyarka ta san aka fara da haka kafin fa a zagaye ka ya dawo cikin gidanka to za a yi doguwar tafiya amma idan mai haƙƙi ta ce ta yafe haƙƙin ta kaje ka rike shi kenan dama ana maganar haƙƙin waye ne ba sai aka ce wajibi ka rike ba in ta bukaci haƙƙin ta na rike waye na ta amma in ta ce ta baka ka rike shi kenan wannan ta yi tsawo da yawa da Allah ya ce mata ko ta je gidansu haka ne wai abincin ta yana kan miji na kan mijinta sai mu ce me ya kai ta gidansu shi ya kai ta yace shirya an kai gidanku ki sati to hakkin ta yana kansa dan shi ya zurta tafiya idan kuma irin tafiyan nan ne irin ta matan a aiki kenan idan irin tafiyan nan ne wanda mata suke su hada fango su tafi sun yi fushi su koma gida to ba ta da haƙƙin ciyarwa ba ta da haƙƙin ciyarwa na ga manda kuma ko da ma ganin gida ne ko da ma ganin gida ne ita ta nema in ita ta nema za ta je gida ta ga gida kuma ya bacca ta je ganin gida to babu wannan ita ta zaba wa kanta wannan tafiyar tafiyar ta ce da haka ba ta da haƙƙin ne ba ta da haƙƙin ciyarwa har sai ta dawo wannan shi ne to a ta fi wannan ta ce ta ƙarshe na ji an ce idan liman yana hudubar ranar juma'a wayanda suke cikin masallaci ne kawai za su iya yin nafila banda wanda yake wajen masallaci ina son ƙarin bayani to in kace wanda suke cikin masallaci wannan ma da kuskure wanda ya shigo cikin masallaci domin ana magana akan nafilar gaisuwar masallaci ne idan ana huduba na cikin masallaci baya tashi yana nafila haramu ne amma wanda ya shigo masallaci kafin ya zauna ko da ana huduba zai yi nafila raka'a biyu a gaggauce wato ba abin nan ba sannan wanda a wajen ne kuma ba cikin masallaci ba to shi tunda ba cikin masallaci ya shiga ba sai ya zauna kawai ba zai yi nafila ba saboda ana hudu ba Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.